إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukannin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis a yau muna 15 ga watan Jumadal Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 6 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 12 a cikin karatun littafin Zahiratu Dafil Iman na babban malami Fadilatu Sheikh Salih Muhammad Salihul Munajjid Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan Majlis Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dake nan gwan sarki Rulwanu Kwatas a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun kammali bayani akan alamomi da malam ya kawo mana waɗanda suke nuna raunin bawan mutum wanda malam ya kawo mana alamomi guda 22 wanda idan bawa ya ga waɗannan alamomi sun faru da shi to zai gane cewa lallai tabbas imanin shi yayi rauni Allah tabaraka wataala ya tsare mu da fadawa cikin su zamu tashi yau insha Allah ta'ala a bangare na biyu na shi wannan littafin shine asbabu da'afil iman ma'ana sabuban da ke jawo raunin imani wancan malam ya mana bayani akan yaya mutum zai gane cewa imanin sa yana ja da baya imanin shi yayi rauni to anan kuma malam zai mana bayani akan sabuban da suke jawo kaga akwai bambanci tsakanin alamomi da kuma sabuba akwai sabuba waɗanda suke jawo imanin bawa yayi rauni idan mutum ya rike su to imanin shi zai rauni malam yake cewa inna li dhafil imani asbaban kathira wa minha ma huwa mushtarakun ma'a al-a'radi mithlu al-wuqu'i fil ma'asi wal inshighali bid dunya wa hadha dhikrun li ba'd al-asbabi mudafan ila ma sabaqa malam yace inna li dhafil imani asbaban kathira lallai tabbas raunin imani yana da sabuba masu tarin yawa akwai sabuba da yawa da suke jawo imanin mutum yayi rauni wa minha daga ciki akwai ma huwa mushtarakun ma'al a'radi akwai abinda aka hada shi aka jingina shi tare da abubuwan da suke bijirowa ma'ana shi a karan kansa ba shi ke jawo imanin yayi rauni ba sai ya cakuɗa da wani dalili sai ya cakuɗa da wani sababi mithlu luqu'i fil ma'asi fil ma'asi misali kaman fadawa mutum ya afka cikin sabon Allah ya zama sabon Allah ya bi jinin jikinsa walin shighalu bid dunya da kuma wato shagaltuwa da duniya ya shagala wajen neman duniya ya sa duniya a gabansa ya manta da komai in ba neman duniya ba malam yace wa hadha dhikrun li ba'd al asbabi mudafan ila ma sabaqa ganin ambaton wato malam zai ambato mana wasu sabuba sai mu hada su da abin da ya gabata na alamomi na raunin imani sai kuma mu ji menene sabuban da ke jawo imanin bawa ya rauni sababi na farko malam yace shine al-ibtihadu anil ajwa al-imaniya fatratan tawila. Sababi na farko da ke jawo raunin imani ga mutum shine yayi nesa da duk wani yanayin da kan iya kara ma mutum imani, ya dau tsawon lokaci shi yayi nesa da wannan yanayi. Domin al-ajwa shine jam'i ne na jawu kenan, al-jawu kuma shine yanayi, weather kenan. Kamar yadda zaka ji wa larabi ya ce al-jawu barid, ana sanyi kenan, yanayin garin sanyi ake yi. To mutum ya zamana cewa yayi nisa da wato yanayi ko hali da kan iya kara mishi imani na tsawon lokaci. Wa hadha mud'atun li dha'fil imani fi an-nafs, wannan yana jawo raunin imani a cikin zuciya. Yaqulu Allah azza wa jal, Allah mai girma da daukaka yana cewa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alayhimul amadu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Allah tabaraka wa ta'ala yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Allah yace shin wai kan lokaci bai yi ba ga masu imani bai kamata ba su dawo su waiwayo, an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, ya zama zukatansu suna firgita suna tsorata a yayin da aka ambaci Allah, tsoron Allah ya shiga jikinsu. Wa ma nazala min al-haqqi, da kuma abinda Allah ya saukar na gaskiya na Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu, kar su zamana kamar waɗanda aka ba su littafi a baya. Fa tala alaihimul amadu, sai lokaci yayi tsawo gare su, da lokaci yayi tsawo fa qasat qulubuhum, sai zukatan suka kikashi suka bushe. Wa kathirun minhum fasiqun, da yawa yawan su suka zama wato fasikai. To sai malam yace fadallatil ayatul karimatu ala anna tulal waqti fil bu'di anil ajwa'il imaniyya mud'atun li dha'fil imani fil qalbi. Ashe wannan ayan ta nuna mana ala anna tulal waqti fil bu'di anil ajwa'il imaniyya, mutun yayi nesa da abubuwan da ke kara mai imani da yanayin da ke kara mishi imani na tsawon lokaci. Mud'atun li dha'fil imani fil qalbi, to wannan yana kara masa, yana kira izuwa ga, yana haifar da raunin imani a zuciyarsa. Shi yasa Allah ya ce fa tala alaihimul amadu, da lokaci yayi tsawo. Yanzu din kawai lokaci yayi tsawo sai zuciyar mutum ta bushe, a'a, ma'ana sun ni nesa da littafin Allah, da suka yi nesa da littafin Allah, tafiya tafiya tafiya, lokaci na ja suna kara nisa da littafin Allah, lokaci na ja suna kara nisa da littafin Allah, har zukatan suka kikashi suka bushe, da yawa yawan su ma suka zama fasikai. Shine malam yace fa mathalan, misali, ash-shakhsu alladhi yabta'idu an ikhwanihi fillahi fatratan tawila, mutun ne yana da wasu ƴan uwa, ƴan uwan nan kuma sun haɗu ne saboda Allah. Domin akwai ƴan uwan da haka kawai Allah ya haɗa ka da su ƴan uwanka ne, akwai ƴan uwan da kuma sababi ne ya haɗa ka da su. Misali, ƴan uwanka na jini, haka Allah ya tsara ya haɗa ka da ƴan uwanka na jini, da kanninka, da yayyunka, gwaggwanninka, babbanninka, kawunninka, wane ne, kaga wannan ƴan uwantaka ce ta jini, Allah ne ya tsara. Haka ka tashi kaga cewa wannan kanin babanka ne, wannan wan babanka ne, wannan kanin mamanka ne, wannan mun mamanka ne, wannan kaninka ne, wannan wanka ne, haka yake, tsari ne daga Allah wannan, ba yanda za ka canza shi. Muna fahimta ku? Dan ai babu wani sababin da zai zo. Yanzu kamar idan kasuwa ce ta hada ka da wani, ba mamaki in ka bar kasuwan ko ya bar kasuwan kun rabu kenan, ba mamaki, sababi na iya raba ku. Amma wani sababi ne zai zo a ce wane ya fasa zama kanin babanka? Babu wannan sababin. Ko da ya mutu, in ka zo ba da labari za ka ce me, kanin babana ya rasu. Saboda wannan wato dangantaka ce da Allah ne da kansa ya stampin ya haɗa, ba yanda za ka yi da shi. Sannan akwai ƴan uwantakan da sababi kan iya haɗa, wato a nan mafi girma shine haɗuwa saboda Allah. Shine malam yace to mutum yayi nesa da ƴan uwansa da suka haɗu saboda Allah, wanda suke haɗuwa suna tuna masa addini, suna tuna masa imani, suna tuna masa Allah, ya zamana yayi nesa da su na tsawon lokaci, ya fita daga cikin su. Kaga wannan kuma dama ita ce mafi girman ƴan uwantaka, al-ukhuwatu fillah, ƴan uwantaka saboda Allah ita ce mafi girman ƴan uwantaka. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cikin waɗanda Allah zai inuwantar da su da inuwansa na al-arshi ranar tashin al-kiyama, akwai rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, mutanen da suka gamu suka hadu saboda Allah, sun hadu akan son Allah har suka rabu, kuma sun rabu ne akan son Allah. Saboda haka zai zamana mutum yana cakuduwa da waɗanda za su dinga tuna mishi Allah, domin wannan shi karan kanshi wani arziki ne mai girma, arziki ne babba. A ce cikin waɗanda suke tare da kai suna son ka saboda Allah, soyayyar da suke maka saboda Allah kuma ya haifar da ba su ganin kayi kuskure su bari, wannan arziki ne mai girma, babban arziki ne wannan, ba kowa ke samu ba. To shi yasa ma in ka gamu da irin wannan, Allah ya azulta ka da irin waɗannan ƴan uwa ko abokai wanda shi bai ganin kuskurenka ya maka shiru a kai, sai ya faɗa maka wani kayi kuskure, to maza ka yi sujudu shukuri, ka yi godiya ma Allah, ka rungume shi da kyau. Illa iyaka ka san mutane sun fi son ɗan abiyari ma a sha kiɗa, wanda in ya ce kawai mu zauna, kawai kowa zai ce na kuma mun kuma zaunawa, kaga wannan kuma kuskure. Allah ya sa mu wani lafiya. To malam ya ce misali lisafarin, ko wataƙila ya yi tafiya ya bar gari ya koma can cikin mutane wanda ba ma ruwansu da Allah, aw wazifatin, ko wani aiki ya sa ya bar garinsu ya koma wani waje, wa nahwi zalika, da makamantan haka, fa innahu yaftaqidul jawwal imaniyya alladhi kana yatana'amu fi zilalihi. To wannan na iya sa yayi wato ya rasa yanayi na imani wadda da yake zama cikin inuwansa, yana ni'imtuwa da inuwansa. Kamar misali, ai kowa ya sani a kowace ƙasa akwai yankin da wannan in kaje ka dawo da imanin ka, mato wannan abin a jinjina maka ne, a ce wane ya je waje kaza kuma ya dawo imanin shi lafiya, lau bai lalace bai zama mutumin banza ba, to wannan abin a jinjina maka ne. To haka kurin sai mutum ya bar inda yake, ana addini, ana sallah, ana wa'azi, ana komai, sai kuma can inda ba a wayannan gaba daya, ba wa'azi, ba karantarwa, ba komai, masu karantarwa ma babu su, sai kuma can da zama. To kaga wannan in bai bi a hankali ba, to sai ya rasa imanin shi, wannan bai bi a hankali ba sai ya rasa imanin shi, domin wataƙila a inda yake zaune mutum ɗaya biyu uku in ya gani musulmai ne masu sallah, can kuma inda zai koma wataƙila mutum ɗaya biyu uku kafirai ne, ɗaya musulmi, ɗaya biyu uku kafirai, ɗaya musulmi, a cikin musulman ma guda ɗaya musulman ne sai ka kirga ɗaya biyu uku fasikai kafin ɗaya mutumin kirki, kai ko wannan dole zai rasa imani, wannan dole zai rasa imani. Inda zai zauna wataƙila duk wani aikin asha wanda a garinsu in an yi ake ganin shi gagarumin aiki, to shi a wannan wajen ba, a wannan gun ba komai suke ɗaukan shi ba, normal ne kawai nasu a rayuwa. Yanzu misali, kaga mu anan alhamdulillah duk da lalacewar tarbiyya da ta zo a ƙarshen zamani, amma dai nan ɓangaren da muke yanzu kaga da sauki. Yanzu inda za a ga wani mutum ya wuce ta bakin masallacin nan, ya dafa hannun wata yarinya sun wuce har ya bace daga nan ana kallon shi, ya zama abun taɗi, ya zama abun mamaki, ya zama abun magana. Ko da matar shi ce kuwa, ko da matar shi ce, to yanzu inda zaka koma wani yanki na ƙasar nan, to wannan in ka kalle shi ma ka tsaya ka kura ido sai a ce wannan baƙo ne. Kana yin magana ce duba wani ya wuce ta ce amma kai baƙo ne, yanzu ka zo. Saboda su wataƙila a wajensu an riga ma an wuce wannan wajen, wannan abin da kake ganin rashin tarbiyya ne, to a wannan wajen ka samu iya mutumin da ya tsaya iya wannan wajen, to mai amana ne shi, mutumin kirki ne shi, iya abin da ya tsaya a kai kawai shi ne taɓa mace, to wannan mai amana ne shi. So kaga wannan dole zai sa mutum ya rasa imaninsa, ko kuma ya zama na imanin ya yi rauni sosai, domin imani dama
yana karuwa in biyayya mu Allah ya karu yana raguwa in sabon Allah ya karu sai imani sai ya ragu
wallahu almusta'an malan yace wa mistai wa yastamiddu minhu quwwata qalbihi wal mu'minu qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwanihi mutun zai rasa yanayin imani da yake ne imtuwa a cikin inuwarsa kuma yake jawo yake samun karfin imani tattare da shi sai yace wal mu'minu shi mu'mini qalilun bi nafsihi inda yace shi kadai zai yi abu to dan kadan ne shi amma kathirun bi ikhwanihi in yana tare da ƴan uwansa kuma to suna da yawa shi kadai dan kadan ne su suna da yawa tare da ƴan uwansa kuma ai kaga da yawa ko ba wushe ma ya ce ya zamu yafi me yafi ya zanyi ai wanda a hadu kai yanzu inga koma kai ɗaya ne tallin tal a can to aiki ne wani zai koma ma inda yake yankin kafirai ne shi karan kanshi ya san imanin bai gama rusuki a cikin zuciyarsa ba amma zai ce wai watakila ma a cikin za a samu wanda za su rusa nadiyansa eh shi karan kanshi ya san imanin bai gama tabbatuwa a zuciyarsa ba eh saboda haka shi ma da ya koma can maimakon a samu la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan ya samu wannan darajar to yana komawa can shi ma sai ya zama falan ma zaguwa zagallahu qulubuh sai kare zamewa shi ma sai kauce kaga wannan kuskure yaqulu al-hasan al-basri rahimahullah hasan al-basri Allah ta'ala ya mishi rahama yana cewa ikhwanuna aghla indana min ahlina hasan al-basri yace ɗan uwanmu da muka haɗu da su a hanyar Allah sun fi tsada a wajenmu sama da iyalanmu saboda me yace fa ahaluna yuzakkiruna na dunya su iyalanmu galibi duniya suke tuna mana mabiya yawa magana tsakaninmu da su magana ce akan duniya eh kana shiga gida abinda za a fara jira a wajenka kudin ce bane kaga wannan duniya ce kudin kayan sallah duniya ce kudin menene duk komai su duniya suke tuna maka ya kamata a dinga tanin ya kamata a yi wane ne duk me yake tuna maka duniya yace amma wa ikhwanuna ɗan uwanmu kuma da muka haɗu akan addini yuzakkiruna na bil akhira su kuma lahira suke tuna mana suna tuna mana lahira malam yace wa hadha liftiat kaga wannan nesa da inda wato ɗan uwanka masu imani suke idastamarra in yayi yawa yayi tsawo yukhlifu wahshatan tanqalibu ba'da hinin ila nafratin min tilkal ajwa'il imaniya to hakan yana gadadda wato wani irin wahsha a wahsha kamar ka ce in aka ce kasa wahsh busasshe kenan kandararri wanda babu alamar rahama a wajen wanda in ka caka da kafanka kafan za ta fashe to waje busasshe kandararri kenan to hakan yakan haifar da bushewar zuciya ta kekashe ta yi tauri ta sandare wanda wannan yakan kore mu mutun yanayi na jin dadin imani da yake ciki yaqsu ala athari hal qalbu wa yuzlim zuciya ta kan kekashe ta yi duhu saboda tasirin me tasirin wannan abu wa yakhbu fihi nurul imani hasken imani yakan wato dauke daga cikin zuciyar nan ya zama babu shi wa hadha mimma yufassiru hudutha lintikasati ladal ba'di fi al-ijazati allati yusafiruna fiha malam yace wannan shine abin da zai fassara maka sababi ko dalilin da ke jawo wato al-intikasa ci baya koma baya ko ka ce a lalacewa ko daidaicewa a wajen da yawa daga cikin mutane alhalin a yanayin tafiye-tafiyen da suke yi aw aqiban tiqalihim ila amakin ukhra lil amali aw dirasa ko kuma bayan sun bar garuruwan su sun koma wasu wajaje da za su yi aiki ko karatu dan da yawan mutane idan ya bar inda yake inda aka san shi to wannan kan illa masha Allah kawai sai abin da aka gani saboda yana ganin nan ba a san shi ba can kuma yana ganin an san shi da ya dan motsa kadan za a ce dan gidan wane ne to akwai abubuwan da ba zai yi ba amma nan fa da ba san shi ba fa to bai da matsala kaga wannan kuma abin da ya kamata ya gane Allahn da yake ganin shi a inda aka san shi shine da yake ganin shi a inda bi a inda ba san shi ba shi Allah ina ne zaka je wanda bai san ka ba mala'ikun da suke rubutu akan ka mala'ikun da suke tare da kai a bauchi su ne dai suke tare da kai in ka tsallaka a bako ka tsallaka onisha su ne dai tare da kai ba wasu za a canza maka ba a ce to wayannan ba su san shi ba wannan su rabu da shi a'a su din ne dai tare da kai duk inda ka tsallaka su ne tare da kai Allah ya samu dace sababi na biyu mallan yace shine al-ibtiadu anil qudwati salihah shine mutum ya zamana yayi nesa da al-qudwatu salihah shine a yayi nesa da mutanen kirki waɗanda zai dinga koyi daga halayensu da ɗabi'unsu ya zamana baya kusa da mutanen kirki wannan kusancin nesan in aka ce kayi nesa da abu watakila ai akwai magabata wanda baka rayu da su ba amma karanta tarihinsu zai saka matso kusa da su muna ganewa ku kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba mu rayu da shi ba amma karanta tarihinsa da maganganunsa zai sa mu yi kusa da shi alaihi salatu wassalam kamar yadda wasu da wani malami ke cewa alul hadithi hum alur rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahib su malaman hadisi ma abuta hadisi su ne iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba su zauna da shi ba amma sun sahibanci maganganunsa saboda haka mutun yayi nesa da wato kikkiawan abun koyi fa shakhsul ladhi yata'allamu ala yadayi rajulin salihin mutumin da zai koyi ilimi a wajen mutumin kirki yajma'u bainal ilmi an-nafi wal 'amali as-salihi wa quwwati al-iman to zai hada abubuwa guda uku in dai wanda zaka koyi a wajensa zaka koyi ilimi ko rayuwa a wajensa mutumin kirki ne to zaka samu fa'ida guda uku na farko zaka samu al-ilmu an-nafi ilimi mai amfani zaka samu ilimi mai amfani a wajensa na biyu yace wal 'amali as-salih zaka samu aiki koyi aiki na gari dan shi mutumin kirki ayyukansa ma abun koyi ne ayyukan shi abun koyi ne ka kalle da sabbai suke ba zallan magana bane hadda me hadda aiki duk inda suka je za su musuluntar da mutane kawai cewa da suke da su kunu amsalana kawai duk abin da kuka mun yi kawai ku yi ku zama irin mu ku zama irin mu kaga yanzu duk wanda aka ce ya zama irin Abubakar Siddiq ko Umar bin Khattab ko Abu Hurairah ko Anas bin Malik ai ya kwashi ya kwashi eh kaga mu yanzu kan da sai dai a ce fa tashabbahu illam takunu mithluhu inna tashabbaha bil kirami falah in ma ba ku zama irin su ba to ku yi koyi da su ku kwatanta ku kwatanta sannan yace wa quwwatil imani zaka samu imanin ka zai kara karfi saboda ka zauna da mutumin kirki ya ta'ahadu wa yuhdhihi mimma indahu min al ilmi wal akhlaqi wal fada'il zai zamana wato yana lura da shi yana kula da shi yana kuma dan san masa daga abin da ke wajensa na ilimi da halaye da dabi'u yana lura da kai shi mutumin kirki zai dinga kula da kai duk abin da ya ga kai mara kyau zai nusar da kai sannan wayuhadhihi shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake ba mu misali game da mutumin da ya zauna da mutanen kirki da wanda ya zauna da mutumin banza ya faɗa yace kamar mai turare ne da kuma mai hura zigazigi na wuta sai ce shi mai hura mai sai da turare ko dai ka saya sai ce wa in ma an yi hadiyaka shine kalmar da malai kawa nan yi hadihi alin shafa maka ko alin san maka to shi mutumin kirki duk inda ka zauna da shi to dai dan shafa maka wani abu da ke tattare da shi na ilimi da kuma kyawawan ɗabi'u walau ta'ada anhu fatratan min az-zamani fa innal muta'allima yuhissu bi qiswatin fi qalbihi idan ka saba da mutanen kirki to daga san da ka dan yi nesa da shi na dan wani lokaci to zaka dan dinga jin zuciyarka babu dadi zuciyar kaman ta dan kekashe kaman bushewan zuciya ya fara sanya maka sanda saboda me ka saba zama cikin mutanen kirki yanzu ka dan yi nesa da su sai ka ji babu dadi walizalika malam yace saboda haka lamma tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati Allah ya karbi ransa
wa wuriya bit wa wuriya turaba aka zo aka wato rufe shi a cikin kasa aka yi asashi a kabari qala sahaba sai sahabbai suke cewa fa ankarna qulubana sai muka dinga mu zuciyar mu inkari muna ce kai anya manzo Allah ya mutu kuwa ana ta taraddudi kai ba lalle ba in ya mutu da ka zukatan mu suka kasa samun nutsuwa har sai da mana Aisha radiyallahu anha na Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha tazo tana ce ma sahabbai ababat anfusukum anta hadu ala rasulillahi turab tace yanzu ku ranku ya muku dadi abun ya muku dadi kuna jin ya dace ku rufe manzon Allah a cikin kasa abun da dadi tace wallahi abun bai mana dadi ba mu ma kai ba yanda muka iya to kaga me kenan abun da mallan yake so ya nuna mana anan shine dai kamar yadda yace in ka saba zama cikin wajen mutumin kirkin da yake nusar da kai to daga lokacin da ka dan yi nesa da shi to sai ka dinga jin zuciyar ba dadi to shi yasa kaga su sahabbai sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya kuma ka nuna mun wane ne mutumin kirki irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wane ne nagaltaccen mutum wanda ya kai mutumin kirki kirki da nagarta ta tabbata akan shi 100% cikakke irin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wane ne shi babu shi so shikenan kaga in har mutum mai imani yana jin ba dadi in ya rabu da mutumin kirki ashe wanda ya rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi shi yafi cancantar ya ji babu dadi ban san ko muna fahimta ba shi yasa ai zamu ga mu ma da bamu rayu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba mu hadisi wanda zai amfane mu har karshen zamani yace man asabatu musibatu duk wanda wani rashi ya same shi aka masa mutuwa sai ce falyadhkur musibatahu bi to ya tuna rashi na da yi yace fa innaha a'zamul masa'ib wannan ita ce mafi girman rashi kenan a ce an rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau a ce an zo an rayu babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya wannan mafi girman rashi kenan afi girman rashi shi yasa saboda yadda sahabbai suke Anas bin Malik yace randa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ita ce rana mafi girma da Madina tayi haske tayi kyalli dare ne amma garin yana haske yace randa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ita ce mafi rana mafi muni da Madina tayi duhu ga rana nan amma duhu kake gani ka sai ko musiba ne ya faru a duniya ko karamin musiba ce daga dai ga rana nan amma baka gani idan ka yi dusu dusu saboda ka fada ce musiba to ballantana kawai a ce maka yau ka saba kullun in matsala ta zo da ta same ka zaka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi me hukuncin kaza ya rasulullahi me zaka ce me ya kamata na yi yau babu shi lokaci ya kahare kaga ko ai dole gari yayi duhu ko a duniya ne mutun yace da kai duk matsalan ka na duniya ka zo ka same ni zaka je kai mai matsala 100,000 ya baka 100,000 ya baka 300,000 ya baka 50,000 ya baka duk matsala in kai mishi ya baka ita kawai kwatsam sai aka wayi gidi da sassafe sai ka ga kira da wayarsa tana dauka da Alhaji na gajiya ka ce ma ba Alhaji bane maza ka to Alhaji ya rasu kaga dole gari yayi duhu wannan fa mai baka duniya ne to ina kuma ga waɗanda na farko su sahabban dama imanin ya yi rusuki a zuciyarsu ba duniyar bace a gabansu din duniyar akwai waɗanda suna da duniyar da ƴan duniyar yanzu ba za su samu ba yanzu mallam gaji an ce maka Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu ya jera raƙuma guda 1,000 wannan kyauta ne fi sabilillahi kowane raƙumi da ɗeban kayan abinci a kansa ka san kuma kayan da raƙumi zai ɗeba ya sunkuye ya miƙe da shi pickup za ta ɗauke shi zai kwashe kayan da pickup za ta ɗeba amma ka ji an ce maka an jera raƙuma guda 1,000 an jera su haba mallam tun daga farkon bakin titin nan har zuwa ƙarshen titin Nike ɗin nan aka jera raƙuma guda 1,000 ai ba zai ɗauke su ba wannan ba boyi dukiyarsa ba ce asalin dukiyarsa a wannan an cire shi ne kyauta ne fi sabilillahi ka buga wannan lissafin kullun raƙuma guda 1,000 nawa kalli diya ka gani nawa ne diya yanzu kudin rakuma guda 100 wajen miliyan 700 to miliyan 700 din nan sau 10 kaga ai da yawa to a cikin kudin masu kudin yanzu mutum nawa ne ma ya ba ma ya bada wannan kudin ba mutum nawa ne ma ya mallaki wannan kudin mutum nawa ne Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu yana cewa da muka ci kasuwa sai da ta kai ga mukan yi filo da dinari 2000 wannan aje shine a gida in ke saboda kar wani matsala ta faru faru a gida a rasa yanda za a yi wannan shine sai aje dinari 2000 a filo kaga dinari guda daya in ga kasashi gida hudu shine kudin sadaki da ake ta rigima kai rubu dinar 160,170 to eh kai 160 ko 170 nan sau hudu shine dinari daya to sai ka yi shi sau 2000 shine kudin da ake suke ajewa a kasan filo wannan kawai just for emergency ne na sayan magani da waye da waye kusan miliyan 60 yana ajiya a filo wannan shi ba a san ma me za a yi da shi ba kaga ko in duniya ce ai Allah ya ba su amma da yake imanin yafi yawa shi yasa ma baka ma jin ana lissafi da an ambato su kawai imani kake tunawa saboda ka yadda imanin da muke samu yanzu wallahi saura ne sun riga sun kwashe haka nan duniyar ma wallahi saura ake ba mu saura ne to yanzu shi yasa kaga yanzu duniya duk wacce yadda mutun zai ko me aka baka a duniya wallahi saura aka baka saura ne idan zunzurutun imani ne kai ka san dai ba za ka samu yadda na sayyidina Abubakar ba ya riga ya wuce ka idan kudi ne a babin mutanen banza ka san ba za ka irin kudin dan Karuna ba kai in a babin mutanen kirkin ne ma ka san dai ba za ka yi kudi ka ci da tsammanin ka yi kudi irin na Uthman bin Affan ka ci da tsammanin yin kudi irin na Abdurrahman bin Auf ka ci da tsammani idan mulki ne mai mulki mutumin banza kan garan ne fajiri ya ci da tsammani ya yi mulki irin na Fir'auna ya ci da tsammani mai mulkan jihohi guda 1000 kananan hukumomi guda 12,000 to Najeriya kuma an baka ita gaba ɗaya jihohi nawa ne jiha 36 ne gaba ɗayanta ka take Najeriya daga farkon ta zuwa ƙarshen ta ka kewaye duka kilometers nawa za ta baka to wanda aka bashi wannan me aka bashi saura aka bashi saura a mulkin Najeriya ma kuma ba ko ina ba komai da komai ne yake da iko akai ba yanzu in ka dauki mulkin Annabi Suleiman in bangaren mutanen kirki ne dubi Annabi Suleiman yanzu da yadda yake mulkan Najeriya nan da mutanen Najeriya da aljanun Najeriya da tsuntsayen Najeriya da duka suna karkashin mulkin sa in ya fidda doka to dokan na mutane da aljanu ne kowa sai ya bi yadda ake da prison na daura mutane haka ake da prison na daura aljanu kangararren shaidanu haka Allah ya ce والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد الله da ya bashi ma yace hadha aqauna Allah yace gashi wannan kyautan mulkin da muka baka mun baka shine daga wajen mu famnun in ka ga dama kai ma mutane aiki da kudin su au am sikin ka ga dama kuma ka cinye bi gairi sab ka ci banza to yanzu wani mai mulki ne za a bashi wannan zabi a ce mai in ya ga dama famnun au am sikin to an ce yayi famnun ma yayi amsiki na kuma ga an bashi zabi ina ga an bashi zabi an ce ya bayar ya cinye to ina kuma ga an bashi zabi an ce ko ya ci ko ya bayar ai kuma kaga da talakawa sun shiga bala'i saboda kaga kenan ashe duk abin da za a baka a duniya yanzu wallahi saura ne ya rage saura ne ya rage ita kanta duniya mai rage
salli ala muhammad
babu abin da rage a duniya ita kanta in ba saura ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace shine sai malam yace wa asabatuhum wahshatun li anna al murabbiya wal muallima wal qudwata alayhi salatu wassalamu qad mata sahabbai sai suka shiga cikin wani irin yanayi mara dadi saboda me abun koyin su me kula me wato me tarbiyyan su kuma malami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu وجاء وصفهم ايضا في بعض الاثار واتو يدا يكي سفن سو يازو ا cikin wani athari yadda sai kasance bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kal ghanami fil lailati shatiyati al mutira yadda ka san wato raguna a cikin dare wanda yake mai duhu. Eh, ka san idan ka ga rago yana yawo cikin dare, to zaka ganshi ne cikin tausayi ba gudu. Saboda me? Saboda yana tsoran kar ya sa gudu yaje ya fada cikin wani abu na halaka. Ma'ana dai in ka gansu, kana ganin su kaga cewa sun zama ababen tausayi. Kana ganin su sun zama ababen tausayi. Saboda me? Saboda yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga jikin su, kuma yau aka wayi gari cewa babu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, babu shakka dole da su shiga cikin tashin hankali. Kuma koda a ce ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, koda wani malami ne da yake koyar da ku, yau aka wayi gari aka ce yau babu malami ya rasu, to zaka ga yanzu ka kalli malami kadai in ya rasu a kasa, sai ka ji kasan gaba ɗaya ta dauke wuta ta yi dip. Yanzu ka kalli ranan da Allah ya karbi rayuwar Dr. Idris Abdulaziz rahimahullah. Ka kalli dai mu dai da muke cikin garin Bauchi, ai mun ga inda garin ta tsaya. Chak ko ina kawai in ka motsa kawai kowa me yake cewa Malam Idrisu gari yayi ya tsaya chak, komai ya tsaya a garin. Komai ya tsaya, ba abin da kake gani ko sai zilga-zilgan mutane suna shiga da fita. Jimami. Yawwa. Ko ina za ta fi sallan shi. Wannan jama'an da ka gani a wajen sallansa, kashi biyu cikin ukun waɗanda suka so su halarci sallansa ba su samu dama ba. Kashi biyu cikin ukun su ba su samu dama ba. Da an ƙara wasu awanni kafin a iso lokacin sallan shi, to wannan jama'an za ta ninka uku. Wannan jama'an za ta ninka kashi uku. To wannan fa malami ne. Ko yadda saƙon manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam, amma ya shiga zuciyar mutane har ya zamana mutanen suna jimamin mutuwarsa, to ina kuma ga shi asalin wanda ya kawo saƙon? Ina ga shi asalin wanda ya kawo saƙon? Kaga ai babu shakka dole ka tausaya masa habban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To shine yace yadda ka san fikal ganami, yadda ka san kamar raguna ne, fil lailati shatiyatil mutira, wato kamar dare ne wanda a wannan daren aka yi mamakon ruwan sama, ruwan nan ya bugi raguna, ya kake ganin su? Ya kake ganin akuya ruwa ya bugi ta? Ya za ta kasance? Kukan ma ba zai fito ba. Saboda me? Saboda ruwa ya jibge ta, kuma ba ta son ruwa. So yadda ka san wato ga dare, duhun dare kenan, sannan ga ruwa nan ya buge ta, kaga zulumatun ba zo hafo ka bazun kenan. Duhu akan duhu. Kaga an samu matsala. Duhu bayan duhu, wai makafi sun yi dare. An ce makawo kai sauri kar kai dare ci tawaye daya. To shi kan da yi dare da kada yi dare, ka yi daya ne a wajen shi. Allah ya samu wani lafiya. Yace walakinnahu alayhi salatu wassalamu taraka fi man taraka wara'ahu jibalan kullum minhum yuslihu lil khilafati. Malam yace sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda ya basu a baya ya bar wasu wato jibalan, wasu
salli ala Muhammad salli ala Muhammad salli ala Muhammad
kullum minhum yuslihu lil khilafa, kowanne a cikin su ya dace da shugabanci. Sahabban Annabi kaf ba wanda an ba shugabanci ba zai iya rikewa ba, kowanne a cikin su. Wasara ba'duhum li ba'din qudwa, saboda haka sai zama sashin su ya koma jagororin sashi, sashin su yana shugabancin sashi. Amma yau malam yace yau kuma fal muslimu fi ashaddi hajati ila qudwatin yakunu qariban minhu, musulmi yafi tsananin bukata zuwa ga jagoran da zai zama shi ne kusa da shi sama da wancan lokacin na sahabbai. Domin abinda ake malam yake nufi a nan shine su sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasu, in bacin musulunci ba ya tafiya sai da shugabanci, kamar abinda ya shafi aikin hajji, jihadi, zakka, kaga wannan shugabanci ne ke gudanar da shi. amma kowa a cikin su in an bar shi aka ce ba shugabanci kowa zai iya controlling kansa kuma kowa a cikin su abun koyi ne kowa a cikin su kuma aka dauko aka ba shugabanci zai iya to yau kuma kaga da duniyar ta lalace ta daidaice duniyar ta lalace mutane suka koma mutanen banza kirikiri ashe kenan kaga yanzu ne musulmi yake tsananin bukatar mana abinda malai ke nuna mana duk da yadda sahabbai suke da nagarta kowa nagartacce ne a cikin su kuma kowa ya cancanci shugabanci amma duk da haka kuma sai da aka zabuwa ne aka ce kai ne shugaba to ina kuma ga yanzu cikin musulmai wanda ba kowa ne ma ya dace da shugabanci ba ashe kaga kenan a yanzu ne lallai musulmi yake bukatar wanda zai zama masa jagora na gari a yanzu ne yanzu ka dauki shugabannin da suke shugabantan ka daura su a mizani ka bar mizanin addini ka daura su a mizanin demokradiya na yahudancin ma mafiya yawansu disqualified ne saboda sun warware demokradiyancin ma gaba daya sun warware ta ita demokradiyan ba ta ce a tsarin ta shine majority carry the vote ba abinda mutane suke so shi za a yi ba shine tsarin demokradiya ba abinda mutane suke so shine za a yi to in dai tsarin demokradiya ake bi bai kamata talaka bai kamata dan kasa da yaje dangwala
salli ala muhammad
dan kasa da yaje dangwala qur'a kuma a zo a wayi gari a ce shi wannan dan kasan yana kuka ba bai yace ba wannan shine tsarin demokradiya saboda abinda talakawa suka raja a kashi 70 suka ce ga abinda suke so a yi shi za a yi shi ne tsarin amma kaga shugabannin yanzu duk wanda ya yanke abinda ya yanke in ya juya ya kalli yamma to ba ya juyewa duk kukan da za ku sai dai ku gama yi sai ma kun saba da wannan ya bi jikinku sai a sake sako wata bulalar goma haka da yaki da fama idan ka dauki shugabannin kasashen da aka ga mafiya yawan su ba su canjanci shugabanci ba ba san tsarin shugabanci ba mafiya yawan su sai yasa sai ka ga ba abin da yake yanzu ka kalli irin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo duniya ya same ta tana cikin rikita da fada da yaki sama da yadda take ciki a yanzu sama da yadda take ciki a yanzu ba maganan yakin shugabanci ko yakin wane ne ba a cikin tsakanin gidaje in ana yaki ka dauka yaki ne tsakanin kasashe kawai tsakanin wannan gidan da wannan gidan laifin kuma guda ɗaya ne wannan yaki ne mai tarihi kuma laifin guda ɗaya ne kawai kwankurciya ne ya hada yaki tsakanin wannan gidan da wannan gidan kurciya ta yi kwai a saman kwanan wannan gidan wannan ya zo ya fasa kwanci kenan ya fara yaki shi ba ya zo mutuwa sai ga dai mai yayansa cewa ko na mutu wannan yakin kar a bashi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo lokaci guda ya sulhunta su duk inda kaga manzo Allah ya yake su to ya ci tira ne ba yadda aka iya dole ya kansu za a yi dole a yake su kafin kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su amma yanzu kaga shugabancin duniya haka kawai ana zo na kalau sai a kunna muku yaki ina zo na kalau kaga mu yanzu dan mu muna zo na kalau kawai suka ce muna kashe kristoci saboda haka za su kawo mana hari shi kuma kafiri ai shi yasa Allah ya kira kafiri da sufahu minan nasi wawaye cikin mutane kenan a to in ba wauta ba muna tare da ku a kasa wai kuma an ce za a kawo musulmai hari kuma wai kuna murna to ita na kiyan an turo ta in ta zo za ta bambanta gidan musulmi da na kafiri ne ha in ta zo kan ba duka za ta hada mu da ta da mu ba to kuma wai kana murna saboda rashin hankali ba mamaki ala ita bom din an turo ta in ta je da gidan musulmi sai ta tsaya sai ta cinye gidan sai ta duba sai ta tsallaka ta kara gaba saboda rashin lissafi sai dai matsalan da ya samu akwai wanda yake ganin shi a Facebook jiya yana ce shi bai taba ganin kasan da aka ce za a kai mata hari yan kasan suka mai da abun comedy ba kamar yan Najeriya kasan dai dukkan Najeriya ya sani in dai azunzurutun makamin yaki ne Amurka ba su amma bace ba su amma bace kawai dai na farko da yake mu musulmai ne mun san muna da Allah kuma wallahi ghalibun ala amrihi mun san da wannan to amma ka duba ka gani kawo social media ka gani ya zama abun comedy ce sabo da yake ce wallahi da Trump da jin Hausa da tintin an fara wannan yakin da yana jin Hausa da tintin an fara wannan yakin da tintin ya fusata an fara amma kaga da yake bai jin to Allah ya sa mu dace to kaga wannan shine ainihin duniyar da ke tafiya yanzu ana zaune kalau kawai ana zaune kalau suke kashe mana yan uwan musulmai a Palestine ba abin da suke ana zaune kalau ina zaune kalau to kuma kaga tsarin Qur'ani ya riga ya gaya mana shi ba yahudi bai taba tsayawa ya tinkari yaki gaba da gaba ba saboda matsoraci ne duk kurarin da yahudawa suke wallahi matsorata ne duk kurarin da suke matsorata ne su ba Allah ya ga la yuqatilunakum jami'an illa fi qurun muhassanatin aw min wara'i haka tsarin yahudawa suke in dai ba yahude zai kawo hari to sai dai ta bayan fage amma gaba da gaba ba sa iyawa koda ko sun san mun fi karfin waɗannan amma wallahi ba za su iya ba saboda matsorata ne duk inda ba yahude yake matsorata ne shi matsorata ne shi kuma ba komai ya jawo ba illa Allah ya riga ya ga bala ya riga musu stamp na kaskanci da wulakanci da talauci da talauci koda suna da kayan duniya amma a talauce suke rai duribat alaihimu dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bighadabin min Allah Allah ya ce wa duribat alaihimul maskana tambarin talauci Allah ya riga ya buga musu a goshin su tun daga wajen sa haka duk inda suke to a wulakanci za su kare ko ina suke za su kare ne a wulakanci Allah shi kyauta to sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan a sababi na uku daga cikin sabubban da ke jawo raunin imani abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amin.